بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة دعوة وننشيني مجلسين أكو أتكم درس مودة قلتا فن الموكبة أيو ران الله دي sha shida ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Mayu 2026 zamu tashi a inda al-Imam Adh-Dhahabi yake cewa al-Hasan wato bayani game da hadisi Hasan yace wa fi tahriri ma'anahu ittirab an samu rikici mai yawa wajen tantance me yake nufi da hadisi wanda yake ce ma al-Hasan maganganun malamai sun yi daban-daban qala al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi yace huwa ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alayhi madaru akthar al-hadith wa huwa alladhi yaqbaluhu akthar al-ulama wa yasta'miluhu 'ammatu al-fuqaha wannan magana tana cikin littafin Ma'alimus Sunan na Abu Sulaiman al-Khattabi shine wannan yake waƙewa al-Iraqi da yake cewa al-Hasan al-Ma'rufu makhrajan wa qad ishtaharat rijaluhu bidhaka hadd hamdun wa qala Tirmidhi ma salim min ash-shudhudhi zuwa ƙarshe min ash-shudhudhi ma rawin ma rawin matuhim bikadibin wa in yakum fardan fazid zuwa dai karshen baitocin da ke cikin alfiya ta iraki ya kamata ku hada cewa da alfiyoyin ba alfiyar iraki alfiyar siyuti akalla biyun ya kamata mutum ya dinga ganin damar su kai ya bari suna mai barazana yau ka dan dinga ganin damar su koda sama sama ne to yake cewa al-Khattabi ya ce huwa ma urifa makhraju shine hadithin da aka san mafitarsa mafita wato daga ina aka samu shi su wane ne rijal ɗinsa washtahara rijalu ko mazajen an san su a matsayin masu harkar ilimi a matsayin ɗalibai a matsayin masu riwaya wa alaihi madaru aksari alhadith mafi yawan hadisai da ake yi mu'amala da su to a wannan farfajiya suke farfajiya alhadithul hasan wa huwa alladhi yaqbaluhu aksaru alulama kuma malamai da yawa suna karɓarsa wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha malan fiqhu da yawa kuma suna aiki da shi ba sa kore shi wa hadhihi ibaratun laysat ala sina'ati al-hudud wa at-ta'rifat malan zahabi ya fara naqadin wannan zance yace kaga wannan magana bata tafi akan salon yadda ake yin ta'rifi ba was sahihu muntabiqun dhalika alayhi aidan kuma wannan ta'rifin in ka ce kai ta'rifin sahihi ne shi ma ya halasta ka ce urifa makharajuhu washtahara rijaluhu wa alayhi madaru akthar alhadith wa huwa alladhi yasta'miluhu akthar ulama in ka fada haka kan hadisi sahihi ya ta zauna shi kuma ta'rifi ana so ya zama jami'un mane ya tattaro siffar dukkanin siffar abinda ake ta'rifi kuma ya hana wani daban shiga cikin sa wannan tarifin bai yi ba lakin muraduhu mimma lam yablug darajata sahih yace amma ina ganin abinda yake nufi shi Khattabi sai ai kaidi a ce ma urifa makhrajahu makhrajuhu mimma lam yablug rutbata sahih abinda aka san mafitarsa amma bai kai matakin sahihi ba yace فالحسن اغرقشن هكا حديث حسن مرتقى عن درجه الضعيف ولم يبلغ درجه الصحه شيني ابنده يا دوكاكو يفي متاكين اچي مشي ضعيفي كما بي كاي اچي مشي صحيح با واتو وني متاكي ني تسكا تسكي بين الصحيح والضعيف وان شئت ان كما كسو سي كچي الحسن ما سلم من ضعف الرواه فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح kace al-Hasan shine hadisin da ya tsira daga raunin masu riwaya. Yanzu ya kawo mana na uku kenan fa yanda ya faɗa. Ya faɗi na Khattabi, ya faɗi wani, yanzu ya ƙara faɗan wani. Yace to in ka faɗi wannan ma sai a ce eh sahihi ma ya shiga ciki. Fa hina idhin yakunu sahihu maratibu. Yakunu sahihu maratiba kama qaddamna. Da ka sai a ce sahihi iri daban-daban. Akwai sahihi li dhatihi. Akwai sahihi li ghairihi shine wannan al-Hasan kenan. Kamar shi yanda shi da kanshi Zahabi ya faɗa ka cikin Sirru Alamin Nubala. Cikin mujalladinta na 7 ya faɗa cewa hadisi iri biyu ne kawai. Akwai sahihi akwai dha'ifi. Shi sahihi matakai matakai ne akwai cikakke, akwai wanda yake kusa da cikakke, akwai tsakatsaki, akwai wanda yake kusa ma da dha'ifi. Wal Hasanu dha rutbatin duna tilkal maratib. Sai a ce Hasan ɗaya ne daga cikin matakan sahihi wanda bai kai na can sama ba. Faja al-Hasanu masalan fi akhiri maratibu sahih. Da haka shine ƙarshen martababin sahihi. Zada malam ya ƙara cewa wa amma at-Tirmidhi fa huwa awwalu man khassa hadha an-naw'a bi ismi al-Hasan. Al-Imam at-Tirmidhi shine ya fara classifying nau'i na hadisi sahihi wanda siha saba ne yawa bace. Akwai wani dan matsala wanda gab yake da ya fada gidan dha'ifi. Shine Tirmidhi shi ya fara bashi gida mai zaman kansa, yace a kira shi da suna Hasan. Wa zakara annahu yuridu bihi, kuma yace in nace Hasan abinda nake nufi an yaslima rawihi an yakuna muttahaba, mai riwayan ya kukuta daga zama abin tuhuma. Wa an yaslima min ash-shudhudhi, hadisin ya kukuta daga shudhudhi. Wa an yurwa nahawhu min ghairi wajhi, kuma ya zama yana da wata hanya daban wanda ba wannan ba. Wannan magana Tirmidhi ya faɗa ta a cikin Sharhul Ilal. Wa hadha mushkilun aidan, malam yace wannan ma yana da matsaloli, yana da tatabirza. Ala ma yaqulu fihi, domin shi Tirmidhi yana cewa Hasanun gharibun, yana faɗa haka a cikin Al-Jami'. To anan ya ce wanda yake da hanya fiye da ɗaya, garib kuma mai hanya ɗaya. Kagan yace Hasanun, ina nufin hadisin da babu rauni a cikin riwayarsa, hadisin da yake da kyawawan hanyoyi guda biyu. Kuma sai ce garibun, garibun kuma na nufin hadisi mai hanya ɗaya. Kaga akwai zahirin magana, akwai tufka da warwara. Don haka malam yace akwai mushkil ne, hadha mushkil li annahu illa min hadha alwajhi, yana cewa illa min hadha alwajhi. Yanzu guda nawa yake ne ba mana guda hudu. Wakila kuma an ce ma Al-Hasanu ma da'afuhu muhtamalun, wanda yake da ɗan raunin da za a iya rufe ido a kauda kai. Wa yasugu al-amalu bihi, kuma ana aikin shi. Wanda ita ce maganan Ibn al-Jawzi a cikin muqaddima na kitabul mawdu'at, shi ma ya kawo nashi tarifin, tarifi na biyar kenan. Malam ya sake cewa fa hadha aidan laysa madbutan bi dhabitin yatamayyazu bihi ad-da'fu al-muhtamal. To ba a ambaci menene matsayin, wani irin rauni ne ake cewa abbaful mutamal, irsali, ibali, ko al'ana ta mudallisi, ko mene yake nufi da rauni wanda ba a yi timali. Kaga bai quantifying ɗinsa ba, bai tantance me ake nufi ba. Da haka wannan ma a wurin wani irin rauni kaza na iya zama mutamal, wani kuma a wurin shi raunin ba mutamali ba ne. Kamar misali jarabawa ce aka ce 40 shine first mark, sai aka ce duk wanda ya kusa da 40 a kyale shi kawai. To ina ne kusa da 40? 39 ko tun daga 35 ko tun daga 30? Kaga ba a tantance ba. Ya kamata a ce to duk wanda iya kaza shi ne kusa da. To shine irin abin da ya fara nan, duk wanda yake da wani dan rauni a kauda kai. To menene dan rauni? Ba ai defining din sa ba. Wa qala ibn as-salahi, da wani ta'rifi ibn as-salahi yace la al-hasan inna al-hasan qismani, kashi biyu ne. Ahaduhuma, na farko, ma la yakhlu sanaduhu min masturin lam tatahaqqaq ahadiyatu, wanda isnadin sa bai tsiraitu daga wani mutum mai rufin asiri da ba a tantance matsayinsa ba. Lakinnahu ghayru mughaffalin wala khata'in, sai dai ba soko bane, ba mai yawan kuskure ba. Wala muttahamin, ba kuma abin tuhuma bane. Wato ana ganin shi dai da alaman nagarta, amma dai kuma baya kurakurai wanda suke muna. Wa yakunu al-matn ma'a dhalika urifa mithluhu aw nahawuhu min wajihin akhara utudi da bihi, idan kuma wato matanin an san shi ta wata hanya za ta ƙara mai ƙarfi. Wannan ita ce maganar Ibnu Salahi a cikin Ulumul Hadith, a cikin wato muqaddima ta Ulumul Hadith. Thanihima, na biyu, an yakuna rawihi mashhuran bi sidq wal amana, mai riwayan ya zama ya shahara da gaskiya da amana. Lakinnahu lam yablu darajata rijal as-sahih, amma bai kai matsayin a ce matsayin shi a bashi sahihi ba. Liqusurihi anhum fil hifz wal itqan, saboda ya gaza su wajen karfin hadda da rike karatu. Huwa ma'a dhalika yartafi'u an hali man yu'addu tafarruduhu munkaran, amma dai yafi matsayin wanda za a ce ya kadaita da riwaya munkara ce. Ma adamu shududi wal illa, kuma babu shududi babu illa, sai da mana duk sufufin sahihi a bambanci kawai wajen nauyin hadda da itikani. To kaga yanzu mun samu ta'arifi wajen guda biyar, sai ce fa hadha alaihi mu'akhadhat, wannan tarifin shi ma akwai wuraren da za a ci gyaransa. Wa qad qultu laka, dama kuma na ce maka, innal hasan ma qasura sanaduhu qalilan ar-rutbati sahihi, wato shine hadisin da matsayin shi ya takaitu kadan daga kaiwa na sahihi. Wa sayadharu dhalika bi amthila, in aka kawo maka misali zaka gane. Thumma la tatma bi anna lil hasan qa'idatan tandarju kullu al ahadithi al-hisan fiha, karkasa rai cewa shi hadisi hasan yana da wata ka'ida guda ɗaya wanda dukkanin hadisai da ake cewa hasan za su zo ciki, babu bai da wannan ka'ida. Ka dai ji wani hadisi ne wanda masu riwayar sa haddar su bata kai 100% ba, wani hadisi ne wanda yake da wani dan rauni wanda za a iya kauda kai, wani hadisi ne wanda yake da matsakaitan masu riwaya da yazo ta hanya fiye da ɗaya, ka ji su iri daban-daban ko duk ana ce musu hasan. Saboda haka babu ka'ida kwaya ɗaya da za ta shiga. Fa kam min hadithin taraddada fihi al-huffaz fa ana ala qiyasin min dhalik, zabi yace na cire rai daga wannan. To in kamar zabi ya cire rai daga haka, ka fa hakura kawai yafi. Fa kam min hadithin, zaka samu hadisi da yawa, taraddada fihi al-huffaz, malamai su kai kawo akan shi, hal huwa hasanun aw dha'ifun aw sahih, shin wannan sahihi ne ko hasan ne ko da'if. Bal al-hafiz al-wahid yataghayyaru ijtihaduhu fil hadis al-wahid, ana ma iya samun malami shi daya yau yace hadisi sahihi ne, gobe yace hasan ne, jibi yace da'if. A samu Ibn Hajar a cikin Fathul Bari maganar da ya kan hadisi ta babbanta da maganar da yayi a cikin Bulughul Maram ko a cikin Nataijul Afkar. A samu shi kanshi Imamu Zahabi din nan maganar da ya kan hadisi a cikin muktasar na Sunan al-Kubra na Baihaqi ko a cikin littafin Hakim Abu Abdullah ne Saburi, ya bambanta da abin da ya magana akan mai riwaya a cikin Mizan al-Ijtihad, da ana samun haka. Saboda bambantuwar ijtihadin su yanzu da yake magana kaza ya bayyana gare shi sai ya fada, wata na sai kuma ya magana da bambancin abin da ya bayyana a gare shi. To wannan mutum ɗaya ma na iya hukunci akan hadisi yau ya ce mai kaza, wata rana ya ce mashi kaza akasin abin da ya faɗa. To yana kuma ga idan mutane ne da yawa, kamar hadisin da muka ambata da abu, hadisu ma uzan zamani ma shuri balahu, wasu sun inganta wasu sun raunata, kamar hadisin bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, da muke yin addu'a na shiga gida da fita. Wasu mutane cikin malami sun raunata shi, wasu kuma suna ganin a kauda kai akan raunin ne karami ne, da ire-iren su da yawa suna nan. Wane ya zo ya ce kaza, wane ya ce kaza, ko kuma wane shi kadai ma ya faɗa ya canza. Kamar Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiri yana da maganganu irin waɗannan da yawa akan hadisai, wani lokaci ma sai ce a wuri kaza mun ce kaza, amma yanzu mun dawo mun ce kaza. To agun malamai wannan abu ne adi normal, amma agun jahilai da masu neman fitina sai su ce ma ai malaman suna yin tufka da warwara. Agun wasu masoya zuciya wannan tufka da warwara ne, amma ba tufka da warwara ba ne, yana nuna malami kullum yana sabunta ilimin shi, kullum yana sabunta tunaninsa da sauransu, kamar yadda kowa yake haka a cikin sana'arsa. Sai ya ce bal al-hafiz al-wahid yataghayyaru ijtihaduhu fil hadis al-wahid yawman yasifuhu bis-sihha wa yawman yasifuhu bil-husn wa rubbama istad'afahu, wata ne ya ce mishi sahihi, wata ne ya ce mishi hasan, wata ne kuma sai ka ji mahala ya rawanta shi.
فهذا حق يجي ونن غسكياني فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ أن يرقيه إلى رتبة الصحيح حديثي ككاوة ما لم ينا غنن رونن سبي كي يجي مش صحيح با فهذا الاعتبار بهذا الاعتبار فيه ضعف ما تونن فسكر كاغا أكون الروني أتكنسا إذ الحسن لا ينفق عن ضعف ما ومن كسن شوش حسن بي ربوا دا وانا تروني ولو انفك عن ذلك لصح باتفاك دا ياك وتدق دكا نروني دا سي اتشمي صحيح كيئي شمش حسن كيئي إشارة شي أكن شوى مرتبة سبتا كي اتشمي صحيح ولك سي اتشمش حسن سي اتك ايتو أكن حسن وقول الترمذي مغانا الترمذي يكي شوى هذا حديث حسن صحيح عليه إشكاله wannan magana ita ma tana da rikitarwa li anna al-hasan qasirun an as-sahih domin hadisin da ake cewa al-hasan ya taqaitu bai kai sahihi ba sadaka in yace hasanun sahihun kamar yana cewa wannan hadisin yana da martaba ta ƙasa kuma yana da martaba ta sama kaga guda ɗaya bai kamata ya hada mishi wannan sifofin ba fa fil jam'i baina tasmiyataini li hadisin wahid mujazabatu idan ya zama an sanya wa hadisi ɗaya waɗannan sunaye guda biyu to akwai ja'in jakin shine mujazaba wa ujibu ko ujiba an hadha an bada amsa akan wannan bi shay'in la yanhab da wani abin da shi ma ba zai bada wani amsa gamsasshiya ba shine bi anna zalika raji'un ila al-isnadi cewa ai magana tana komawa ne zuwa ga isnadi in yace hasanun sayyun wato hasanun bi itibari isnadi وصحيح باعتبار اسناد اخر فيكون قدره باسناد صحيح وباسناد حسن كما ينا cewa ne aroto wannan hadisin da isnadin ji guda biyu ɗaya sahihi ɗaya hasan sai sake cewa wa haqiqatu zalika allau kana kadhalika inda ma hakan din ne an yi qala da sai a ce hadisun hasanun wa sahihun ba a ce hasanun sahihu ba sai a ƙara wawu na tsakiya فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه ثم انكر وجهن تو يا زامي da wannan nau'ukun da yake cewa hasan mai kyau ne wa sahihu in ka ce hasan bi itibari sanadin wa sahihun bi itibari sanadin shi kuma ya kara da cewa la na'rifuhu illa min hadha alwajh bi da hanya a wurin mu sai wannan ka kuma ka ce hanya biyu ce to ya zakai da wannan fa hadha yubtilu qawla man qala an yakuna zalika bi isnadain wannan ya wurkita maganar su wasu kuma suka ce abinda in ya ce hasanun sahihun yana nufin hasanun aw sahihun wancan hasanun wa sahihun isnadi biyu ko a samu hasanun aw sahihun isnadi ne daya da aka yi la na'rifu amma yayi taraddudi akan wani mai riwaya guda daya shin ya kai matsayin sahihi ko bai kai ba duk wannan shige da fitan malamai suna yin shi ne wajen tantance ilimi الله يسعدك مثل الخير ويسوغ ان يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للاصطلاح ko kuma a ce da yace hasanun sahihun hadisin sahihi ne istilaha amma hasanun ne ta wajen ma'ana ma'anar sa kyakkyawa ce kamar yanda lokacin da ibnu wahab ne ya ga imam malik cewa shi yana da hadisi da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsatsefa yan yatsu wajen alula bayan da malik ya ce ka a tsifi sai ce hadha hasanun wannan karatu ne mai kyau ba hasanul isnadi ba ai hasanul ma'ana sai shine zahabi yake cewa ta iya yiwuwa kuma ya zama hasanun bi itibari ma'anahu wa sahihun bi itibari quwwati sanadi itibari na uku kenan ko hasanun wa sahihun bi isnadain hasanun aw sahihun bi isnadin wahid hasanun bi itibarin ma'ana وسيم باعتبار الاسناد هذا معنى هكلا اوكو كين وهو اقبال النفوس واصغاء الاسماء الى حسن متنه واتو ككياوا ne ta yadda zukata da kunnuwa suke san jin ma'anarsa suna san hadisin akwai hadisin da zaran an fara suka jiya maka dadi saboda abin da ke cikin shi na falala ko kyakkyawar tarbiya ko kyakkyawar karantawa ko abin da ke cikin shi na abin da zaka yi ka samu lada ko ya burge ka saboda dama kana yin irin wannan abu sai ka ji annabi ya goyi bayan shi ko zaka ji ma'ana ta maka dadi waje zalati lafzi ko kuma faɗi wani lafazi mai kyau mai dadi kuma fihi min as-sawabi wal khair da abin da ke cikin shi na lada da alkhairi fa kathiru min almutunin nabawiyya bi hadhihi almasaba ai mafi yawan hadisi suna da waɗannan ma'anonin masu dadi masu kyau masu ban sha'awa qala shaykhu ibn wahab malamin mu dan wahab shine ibn da kikira yake din yake yace fa ala hadha karkashin haka yalzamu itlaqul hasani ala ba'd almawdu'at wala qa'ila bi hadha aka dauki wannan ma'anan to akwai hadisan ƙarya ma da za a kira su da suna hasan saboda ma'anarsa tana da kyau tana da dadi mutane suna ji suna so ba ma sa so a ce bai da inganta ba da an ba su ci gaba da yin kayan su kawai thumma qala sannan ibn da kike ce fa aqulu sai in ce la yushratu fil hasani qaidul qusuri an sahihi hadisi hasan ba za a sa mishi qaidin in ya gaza daga sahihi ba وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن ذا أتي مشي كوي يا تكأيتني إذن إيا كلمة حسن دن أكفر أكوي فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار أنا ندي تكأيتو يكاسا كوا صحيح دن بأكارو كومي با لا من حيث حقيقته وذاته بويتا فاروك تبسكر حقيقة سادة ميشي با تنن كم مطعين سلايا تند دكنا سنتا بدل غمزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وثم قال سنن يا قال تشوا فللروايه صفات تقتدي قبول الروايه ما سي روايه سنا ده صفوفين ده اسنديه سو اكي كربن روايه سو ولنن صفوفي ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض ولنن صفوفن كما متاكاي متاكاي ني صفر غسكيا صفر كرفن حدا صفر نغرتر حاليا ده دبيعه ولنن صفوفن غدا اكو ده اكا ننغنتا ما سي روايه akwai wanda ya cika su 100% chip akwai mai 79 akwai mai 78 hala har a kawo mai 40 kaga bai samu siffa kala daban-daban siffa daya amma matakin ta kala daban-daban wani yafi wani gaskiya wani yafi wani hadda wani yafi wani nagarta kuma dukan su masu hadda ne dukan su masu nagarta ne dukan su masu gaskiya ne dan haka yake samu mumtazul awwal mumtazul thani mumtazul thalith a samu hazuwa maqbul in an yi jarabawa dukan su sun yi najah amma maratibun najahi mutafawita na fata muna ganewa sai yace a fadaratu sidiki ka tayaqudi wal hibd wal itqan kaman atayaqud fadakuwa wal hibd da hadda wal itqan da gogewa a karatu fa wujudu darajati dunya ka sidiki masalan wa adamu tuhuma la yunafihi wujudi ma huwa a'la minhu min al itqan wal hibd samun matakin gaskiya alal misali da ku da rashin samun tuhuma wannan bai kore samuwar mataki na can sama wajen hadda da ainihin kwarewa fa idza wujidati darajatul ulya lam yunafi dhalika wujudud wujudad dunya mun samu na can sama bai nufin a rasa na ƙasa akwai wanda a wajen gaskiya ya cika 100% a wajen hadda kuma bai cika haka ba akwai wanda a wajen hadda ya cika 100% amma a wajen kuma bawa karatun gaskiya bai cika ba haka mutane suke ba wani yana da kokarin bai da ba da himma wannan da himma kokarin shi bai kai na wancan ba wannan da himma da kokari amma bai da gaskiya bai da kirki yana da rashin kirki saboda haka ya cika wasu kofi bai cika wasu ba haka sai an auna sai ce kal hifzi ma as-sidiq wanda zaka same shi da gaskiya da kuma hadda wani kuma da hadda da ba gaskiya wani da gaskiya ba hadda fasaha an yuqala da haka za a iya cewa hasanun bi itibari dunya wa sahihun bi itibari al-ulya hadisan nan mafi karancin matsayin shi a ce hasanun mafi daukakan matsayin shi kuma a ce sahihi ne wa yalzamu ala zalika an yakuna kullu sahihin hasanan fa yaltazimu zalika wa alayhi ibaratul mutaqaddimina وقد يقولن فيما صح هذا حديث حسن ايش دون aka ce haka ya zama ne kenan kowane hadisi sahihi yana da matakin hasan kima hasan ne kaga kuwa ya lazimci haka kenan zai zama akwai iskali wa alaihi ibaratul mutaqaddimina wa qad yaquluna fima saha kuma maganganun da malamai na da suke fada abu in ya inganta kaji sun ce hadha hadithun hasanun to wannan shine abin da suke nufi idan suka ce hadha hadithun hasanun kuma ya zama a isnadance ingantacce ne kamar yadda muka ambata game da al-Imam Malik rahmatullahi alayhi sai yace qultu fa a'la maratibil hasan mafi qololuwan matakin al-hadisul hasan akwai bahz ibn hakim an abihi an jaddi da kuma amr ibn shu'aib an abihi an jaddi wadannan guda biyun malamai suna taraddudi akan wanne ne a cikin su yafi saboda bahz ibn hakim an abihi an jaddihi imam al-bukhari yayi istishhadi da shi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi an tabi imam al-bukhari yace wannan yafi inganci to akwai wanda aikin sa ya nuna ingancin sa akwai wanda kuma magana sa ta nuna ingancin sa haka wanne za a daura akan wanne wannan kenan bahz ibn hakim ibn muawiyah ibn haida al-qushi bahz dan hakim daga baban shi hakim dan muawiyah shi kuma daga kakan shi wato muawiyah ibn haida wanda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ahsanu maratibil hadis al-hasan sannan akwai amr ibn shu'aib amr ibn shu'aib ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب daga babansa shi kuma daga kakansa to nan mu kalla akwai iskali a zahirin sa dan kalsa ba kaga bahz ibn hakim ibn muawiyah ibn haida bahz ibn hakim shine mai riwaya daga baban shi hakim dan muawiya daga kakan shi muawiyah ibn haida kaga babu iskali amma an kalsa fa na amr ibn shu'aib an abihi an jaddi in ka dauka da irin waccan fasara amr ibn shu'aib daga baban shi shu'aib ibn muhammad daga kakan shi muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as me iskalin kenan ya zama mursali in haka ne don muhammad ibn abdullah ba sahabi bane to amma kakan da ake nufi anan shi kakan ne na san sama amr ibn shu'aib daga babansa shu'aib ibn muhammad to daga kakan babansa kenan maimakon nashi kakan shine muhammad dan abdullah dan amru a kakan baban shi shine abdullah dan amru dan as yadda abin ya faru ko shine shi amru dan shu'aib yayi riwaya daga baban shi shu'aib dan muhammad shi ko muhammad wato ya taso ne a gun wancan bai taso a gun babansa ba sai taso a gun kakansa da haka sai dan babu inqita'i da haka amr dan shu'aib ya ce daga babansa shu'aib dan muhammad to ba daga kakansa ba shi shu'aib daga baban babansa Allah ya sa mun gane daga ko daga baban kakansa ko daga kakan babansa duk ɗaya ne an gane me yakon wancan kai tsaye zaka ga mutum ɗaya ne bazu dan hakim dan muawiyah dan haida kaga su hudu ne wannan kuma arum dan shu'aib dan muhammad dan abdullah dan amr dan as saboda shi muhammad yana cewa ne daga babansa amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi to kakan wane kakan shu'aib ba kakan amr ba domin kakan amr ba sahabi bane shine muhammad Allah ya sa mun gane to sai ya ce wa muhammad ibn amr muhammad ibn amr ibn alqama an abi salama ibn abdurrahman ibn auf abu salama ibn abdurrahman dan auf yana riwaya daga abu huraira shi ma wannan isnadi ne kikkiawa wa ibn ishaq muhammad ibn ishaq sahibu sira am muhammad ibn ibrahim at-taymi wa amsalu dhalika da ire iren wadannan fa hadha qismun mutajadabun bayna sihhati wal husn wannan kashi ne wanda yake yana ja'in ja tsakanin inganci da kasancewar shi kyakkyawa fa inna iddatan min al-huffazi yusahhihuna hadhihi at-turuq malamai da yawa suna inganta waɗannan hanyoyi wa yan'atuna bi annaha min adna maratib as-sahih sai su ce waɗannan martabobi ne matakai ne na sahihi waɗanda suke na ƙasa ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها يتي باي وأن نكما أكوي مثالي ديوا وأن دعيكي جاء إن جاء كنسو وبعضهم يحسنها وستكما لميسنا كوت تاسو وبعضهم يضعفها وستكما لميسنا رون تاسو ka hadisin Haris ibn Abdullah, kama hadisin Al-Haris al-A'war, shine Haris ibn Abdullah al-A'war, wanda Tirmidhi yake riwaya daga gare shi, wasu malamai suna ingantawa, wasu su raunata. Wa Asim ibn Damra, Asim wa Hajjaj ibn Arta'a, wa Khusayf da Khusayf ibn Abdurrahman al-Jazari kenan, wa Darraj Abis-Samhi wa Khalqin siwahu, da wasu ire-iren waɗannan waɗanda hadisin su ba a inganta shi kadai, sai an bi abin da yake cewa ne an bi ta daga daga. Wasu malamai suna dan kauda kai, kamar Tirmidhi yana ruwaito hadisan su ce Hasanul Gharibun ko Hasanul La Ba'sihi ko ire-iren su, haka zaka ta ganin su da yawa ire-iren waɗannan, su ba su da nagarta cikakkiya kuma ba masu rauni ne da suka fadi ba, domin raunin su rauni wanda yake mu'tabar shine rauni da ya shafi hadda, ana itibarin shi rauni da shafi hadda, za a nemo mishi abubuwan da su goyi bayan sa, watakila ba shi kadai ya ruwaito ba, amma rauni wanda ya shafi halayya, haka mutum da fasikanci ko da ƙarya ko aka tume shi da ƙarya ko duk wani abu da gaskiya abinda malamai suke gani a matsayin fasikancin da ba za a shirya waye ka ba, kaga wannan mutum ya lalace, ba za a karba ba kwata kwata. Amma abin da ya shafi wajen hadda, to ana kauda kai, ana kauda kai a wajen sa, sabanin a wajen musabaka kaga ita ce tafi ƙarfi ko, za a iya kauda kai a hay'a da sauransu, amma hadda ba za a kauda kai ba, kaga malamai hadisi ana kauda kai a matsayin a wajen hadda, idan halayya da mutuncin mutum ya kai ko hadda shi bata kai ba, za a nemi yadda za a yi a tabbatar da abin da ya roto shi bai yi kuskuren ba, domin za a samu daga wasu. Idan muka kalli wannan, za mu ga cewa hadisi Al-Hasan hadisi ne da ake da takabar za da yawa a kan shi, ba yadda yawanci muke dauka cewa hadisi ne kawai a fada a wuce ba, ce maka za hadisun hasanun, ka jirkita rikitar da ke kansa wajen ta'arifi guda biyar, kuma kowanne ta'arifin shi da kanshi zahabin ya kawo sai ya kawo iskali a kansa, haka ji ya ce wa ana ala yasin milhu min zalika, nima na sirare daga a samu constructive ko a samu comprehensive definition na hadisi Hassan, sai dai a yi defining din shi based on meye a wajen a kan me ake magana. Waɗannan hadisai da ake ce ma al-hadisul Hassan, kamar yadda ya ambata, su ne hadisai mafiya yawa a duniyar littattafai, waɗannan su ake samu a cikin mafi yawan littattafan da muke amfani da su a yau, wato as-sunan, kutubun littattafan da ake ce ma al-kutubul mu'anwana bis-sunan, haka ce as-sunan suna da yawa, wato hadisai da littattafai da suka zo da hadisai na sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin su akwai al-arba'a wanda suke sune ummahat, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah. Yadda ka ji dinan an faɗe su, haka malamai suke jiranta su, a ce musu as-sunanul arba'a, a fara da sunan Abi Dawud, Sulaiman ibn Ash'as as-Sijistani, sannan sai al-Jami' na Imam at-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa ibn Surat at-Tirmidhi, sannan sai al-Mujtaba, ita ce as-sunanul sughra ta Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i, sannan sai kuma sunan ibn Majah al-Qazwini, da biyar din ma ake tsayawa. Akwai malamin nan mai shartul a'immatul khamsa al-Hazmi, shine zai ya ƙara jonawa da littafin Ibn Majah al-Qazwini, sannan kuma sai al-Mizzi a cikin Tuhfatul Ashraf. Wasu malaman kuma sukan cire Ibn Majah sai su jona da Muwatta ta Imam Malik. Abinda yasa ba a cika sa Muwatta ba, saboda Muwatta ba a wallafa ta a ƙarin tafan hadisi, an wallafa ta ne a tsarin tafan fiqh, wanda ake kawo hadisi ana hujjar su, so da ka tafi dacewa a jera ta tare da littafai irin su as-sunan al-kubra na Baihaqi, musannab na Ibn Abi Shayba, musannab da Abdul Razzaq, littafin al-muhalla ta Ibn Hazm, waɗannan su ne littafan fiqh da ake cika su da hadisai. Ina fata mun gane, babukan su na fiqh ne amma an shahara su da hadisai, su kuma waɗannan hadisai ne zallasu. Sannan kuma na biyu, kuma saboda littafin Muwatta an narkar da shi a cikin wannan kutub din gaba daya, duk abin da ke cikin Muwatta na hadisi ingantacce su Bukhari da Muslim su ruwaito shi da su Abu Dawud, saboda dama galibin ɗaliban Imam Malik malaman su Bukhari da Muslim ne, Imam Malik ya karantar da malamai da yawa, to da daman su sun karantar da waɗannan, Yahya ibn Yahya, kafin ma a kawo kan Yahya ibn Yahya, misali Isma'il ibn Uqt Malik, Abdullahi ibn Maslamata, Abdullahi ibn Yusuf al-Tinnisi, Abdullahi ibn Wahab al-Misri, ga sanan da yawa wannan daliban Imam Malik ne malaman su al-Imam al-Bukhari da Muslim da makamantan su haka Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da irin su so da ƙarshe dai islahi ya tsaya akan cewa idan aka ce al-Sunan al-Arba'a to waɗannan guda hudu ma ka ce as-sahihani wa sunan al-arba'a to su shida ko a ce al-kutubu sitta sai a ce Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah kar ka ce as-sihahu sitta wannan ba lafazi ne na ilimi ba idan kuma aka ce as-sunan kawai ba ai kaidi da arba'a ba to sai ka kara da wasu bayan waɗannan bayan Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai ka kara da Sunan Ad-Darqutni Sunan na Sa'id Ibn Mansur Sunan na ainihin wato Al-Baihaqi din ana karawa da shi da kuma Sunan na Mufrad Ad-Darqutni ko akwai guda hudu ne Darqutni Sa'id Ibn Mansur Al-Baihaqi da Sunan na da wannan nawa ne Darimi na'am Sunan Darimi sune guda hudu ka kara sun zama takwas kenan to sune al kutubul sunan to waɗannan sune madhan da ake samun hadisai al hasan da din nawoyin su din nan hasanun cikakke hasanun mai dan gibi hasanun mai hanya biyu hasanun wanda yake kusa da da'ifi da zaka same shi a cikin littafin na kutubul sunan din nan sannan kana iya samun su ma a cikin wasu littafai daban kamar a cikin al-ma'ajim akwai mashahuran al-ma'ajim al-thalasa na al-imam abu na al-imam at-tabarani sulaiman al-tabarani sune mujam al-kabir al-mujam al-awsat da al-mujam al-saghir sannan al-musannafat musannaf na abd al-razzaq as-sanani da musannaf na abubakar ibn abi shayba da zaka samu hadisai waɗanda suke da waɗannan martabobin a cikin su to kaga duk abin da aka nema na hadisi ba a samu a cikin wannan tafan da ire-iren su ba kamar masanid musnad Ahmad ibn Hanbal musnad al-Bazzar musnad fulan musnad fulan sai al-alba hadisi kwata-kwata sai ka neme shi ka rasa a cikin tafan nan wannan ba ma hadisi bane Allah ji ka wani malamin mu a Zaria da ake ci mishi Malam Ahmad Kauni cikin malaman Ahlus Sunna da Zaria kullun na tana wannan magana yana cewa wani hadisi da yake cewa la yarudu alkhaira illa shaytan yace wannan hadisi yana ganin azariya ma aka kira shi Allah zika malam Amurka raka yake cewa zaka duba duk littafi ba zaka same shi ba in mutum yana son ya kwadayi haka mai tayi sai ya ce ai la yarudu alkhaira illa shaytan ya danganta wa annabi yace to wannan hadisi shi yana ganin ma azariya aka kira shi wasu makwadaita ne kawai suka kira shi wasu ƴan kama Allah ya kyauta so a irin waɗannan littattafan ake samun hadisai masu martaba al-hasan sai dai basu takaitu a kansu ba Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin littafin shi na silsilar sahiha silsilatul ahadith as-sahihati wal hasanati wa shay'in min fiqiha wa menene wa fawaidiha yana yawan ƙarfafan hadisai da irin wannan hanya zaka samu hadisai waɗanda a zahirin su zahiru asani da habba'af amma zai hada su ya kai su ga mataki na hasan to irin wannan shine zaka ga wata rana shi da kanshi kuma sai ya ce na gano ma ba ingantacce bane ya sake rawanta shi ko wani rawanta shi kafin shi ko bayan shi al-Imam Ibn Hajar yayi wannan a cikin tafin shi na Taijul Afkar wannan Taijul Afkar abin nan ne asali imla'i ne yayi na karatun littafin Azkarun Nawawiyya shi ne Taijul Afkar din shi kamar a cikin littafai mabambanta na takhriji ire-iren waɗannan kamar littafin al-Iraqi al-Mughni an Haml al-Asfari fil Asfari li takhriji ma fil Ihya'i min al-Akhbari idan malamai suna takhriji sukan bibiyi sahun hadisai don su ga su inganta su kamar a cikin at-Talkhisul Habir na shi Ibn Hajar wato hadisin da a zahiri kamar ba zai inganta ba amma za a yi mishi kanikanci a yi mishi walking kenan ko sai a inganta shi sai a ga ya kai labari shi yasa ba wai duk hadisin da aka ce ba'ifi kawai sai a yi tsarhin shi gaba ɗaya ba a tsarhin shi gaba ɗaya su malamai sun san abin da za su yi da shi. Kafin su ce wannan ya zama scrap babu abin da za a yi da shi, sai sun dudduba shi tukunna, wataƙila yana da hanyar da za a bi ya kai labari. Ina fata muna ganewa. To wannan shine nau'i na biyu kenan na al-hadithul hasan cikin anwa'u al-ahadith. Ko dai ya zama wani sashi ne na al-hadithul sahih, ko kuma ya zama yana zaman kanshi gurgurdan istilahi ne kawai wannan na malamai, wala mashahata alal istilah. Saboda haka muna da nau'i guda hudu kenan na abin da ake ce ma al-hadithul maqbul, hadisin da ake karba a yi aiki da shi. Akwai sahihi, akwai hasan, kowanne ya kasu gida biyu. Akwai sahihul li dhatihi, akwai sahihul li ghairihi, akwai hasanul li dhatihi, akwai hasanul li ghairihi, sune guda hudu. Maka ce li dhatihi wanda karfinsa ya kai labari bai bukatar wani taimako ko wani agaji. Maka ce li ghairihi shine wanda sai da aka agaza mai, aka taimaka mai, aka yi duba dama da hagu, sannan ya kai labari. Da haka waɗannan sune al-ahadithul maqbula guda hudu waɗanda ake aiki da su, ake kafa hujja da su, ake yin addini da su. Na gaba shine al-da'if, al-hadithul da'if. Yace ma na ƙasa an darajatul hasani qalilan, kamar yadda baku ne yake cewa kullu ma arrutbatul husni qasur fa huwa da'if wa huwa aqsaman qasur. Da hadisin da ya gaza wannan matakin an yi da shi a samu ya kai labari, bai kai labari. Kamar yadda muka kwatance da su, an ce 40 ne fast mark, sai aka ce kuma za a ɗan yi aiki ce mishi moderation ko za a ɗan gusa da wasu, aka ce to mai 38 da 39 duk a ba su sha, kai sai ka fi da 28, ya ka ci abin da ka cike test 10 jarabawa 18, kaga ka nuna cewa kai ba ka da mutunci, ba ka iya cin jarabawa ne. To ba daidai ba ne a ce an haura da kai, ko ba haka ba, sai abba ka baɗi kai. To shi ne da'ifi wanda an yi ya kai labari ya ƙi kaiwa, sai abba shi a inda ya zaɓa wa kanshi. Na? Yawwa, a watakila ma attendance ne da wani irin group assignment ɗin nan, a nan ya samu ya shigo. Wa min samma turdida fi hadisi unasin lam yablug hadithuhum ila darajatil hasani amla, hal yablug hadithuhum darajatil husni amla. Daga nan ne ake samun ja'in ja ayi taraddudi akan hadisan wasu mutane, shin hadisun su ya kai a inganta ko bai kai ba, kamar irin wadancan su Darraju Abu Samhi da ire-iren su din. Wa bila raibin fa khalqun kathirun min al mutawassitin fi riwayati bi hadhihi al masabati, babu shakka akan cewa akwai wasu mutane da yawa cikin masu riwaya a wannan matakin suke, matakin cewa hadisin su sai dai a lallaba ko ya kai labari ko ba ya kai labari. Fa akhiru maratibil hasani hiya awwalu maratibil da'if, ƙarshen inda hasan ya kare to nan da'ifi ya kare. Ya fara a'ani ad-da'if alladhi huwa fi sunani wa fi kutubil fuqaha, na nufin hadisai masu rauni da ke cikin kutubus sunan da littafin malaman fiqh, wa ruwatuhu laysu bil maturikina, masu riwayan ba abun watsi ba ne, masu rauni ne dai. Ka ibn lahi'a wa abdurrahman ibn zaid ibn aslam wa abubakar ibn abi maryam al-himsi wa faraj ibn fadala wa rashdin wa khalqin. Sai maka misalin su, yace akwai mutane waɗanda ba a karban hadisan su kai tsaye, amma kuma hadisan su ba masu inganci bane, ba masu rauni ne, rauni abun wurgi ba, saboda ana iya suna iya samun mutaba'a, suna iya samun shawahid, ana iya abi sawun riwayar a ga ta dace da riwaya irin ta mutane wanda suke amintattu. Sai mana misali da Ibnu Lahiya, Abdullahi Ibnu Lahiya al-Qadi al-Hadrami, wanda shi ma ana jayayya, wasu malamai suna san hadisin shi kai tsaye, malami ne babba cikin malaman ƙasar Masar, yana daga cikin manyan malaman hadisin ƙasar Masar, amma kuma sai ya zama da cewa ya taɓa yin gobara a gidansa, hadisan shi suka ƙone, sai ya yana ba da riwaya da haddasa, sai ya samu kurakurai da yawa. Haka Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al-Ifriqi, shi ma mutum ne da yake da rauni amma mu'tabar. Haka Abubakar ibn Abi Maryam al-Himsi, haka Faraj ibn Fadala, haka Rashidin ibn Sa'ad al-Mihri, Rashidin ibn Sa'ad al-Mihri shi ma haka. Wa khalqin, da wasu halittu ire-iren waɗanda, wasu mutane ire-iren waɗannan masu rauni, amma ba rauni abun watsi ga baki ɗaya ba, To idan aka bincike isnadin hadisi sai aka samu ɗaya daga cikin waɗannan a ciki sai a ce yana da rauni. Anan mallam ya takaito da magana akan rauni, akan raunin haddan masu riwaya. Akwai wasu hanyoyin da hadisi ke zama mai rauni banda waɗannan. Da haka zaka ji suna cewa kamar yadda Ibn Hajar ya raba a cikin Nukhwatul Fikr cewa asbabu raddul riwayat, asbabu raddul hadisi, yace suna komawa ne zuwa ga abu guda biyu. Imma li ta'anin fi rawihi aw li saqatin fi sanadihi, ko dai ya zama an soki hadisi saboda raunin mai riwaya ko kuma saboda wata tangarda da aka samu wani gibi a isnadin. Gibi a isnadi kuma ɗayan abu guda biyar, ko dai mu'allaq dai za mu ji shi a gaba, wanda aka datse isnadinsa daga farko ta fuskar wato mai riwaya kenan. Mu'allaq akwai kuma wanda yake ana ce mishi munqati, wanda akwai gibi a tsakiyar isnadinsa, wanda ya ce daga wane ba su sadu ba. Idan gibin guda ɗaya ne sunan shi mu'allaq, idan guda biyu ne a wuri ɗaya sunan shi mu'udal, shi ne na uku kenan. Sai kuma akwai wanda yake ake ce mishi wato mursal, shi ne wanda daga tabi'i sai kawai a ji an ce manzalar sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, shi ma ka ga gibi ne. Sai kuma wato cikon na biyar shi ne akwai mu'allaq, mu'udal, munqati, mursal, da kuma cikon na biyar ɗinsu shi ne wannan wanda akwai idali, kuma faɗi idal na kasu na ɗayan mene? A'a, wane yake mu na tuno zan gaya muku na manta ɗayan ga kalmar fa a bakina ta ki faɗuwa mu'allaq, mu'allaq, mursal, mu'udal, munqati, da wanne kuma? Akwai ɗayan cikon na biyar ɗin. Gibi a cikin isnadi kala biyar ne. A'a, shine wannan mudallas, wanda akwai tadlis ko? Tadlis, na'am, shine na biyar. Shine ko? To, sai kuma gibi wanda yake litsanin firawi. Shi kuma yana komawa zuwa ga sababi guda biyu har ila yau. Imma litsanin fi adalatihi ko litsanin fi dhabtihi. Akwai wanda za a mai ta'ani ne saboda ba yi da kyakkyawan hadda, shi ne fi dhabtihi kenan. Akwai wanda za mu shi ta'ani ne saboda wani abu da ya shafi mutuncinsa. Kowanne kuma yana da rassa guda biyar. Aka haɗa za ka samu guda goma sha biyar kenan. Rassa biyar na abin da ya shafi rashin hadda shi ne ko dai a ce ya zama sayi'ul hifzi, wanda hadda shi take mara kyau, ko a ce ya zama abin da ake cewa mukhalafatu rawi li thiqat, yana saɓawa amintattu, ko a ce ya zama akwai su'ul hifzi, mukhalafa, sai kuma wato wanda ake ce ma kutaran tuno sunayensu mana munkari, shazi, sai kuma matruk, waɗannan su ne guda biyar. Matruk shi ne yake da alaƙa da mukhalafatu rawi sakadir. Akwai mukhalafa, akwai wahani, akwai mukhalafa, akwai wahani, akwai kasratul ghalat, sannan sai me na faɗe shin munkar, akwai kuma shubu. Yawa, su ne guda biyar. Idan amintacce ne ya saba amintattu shi ne shazi, idan mai rauni ya saba amintattu shi ne munkari, idan ya yi wani kuskure a halin yana matsayin amintacce ba a saba cin kuskure da gare shi ba shi ne wahani, idan kuskure ya fi daidai yawa shi ne kasirul galat ko fahishul galat, idan kuskuren shi ya zama in contrary da abinda aka saba ji shi ne mukhalafatu rawi li thiqat, biyar kenan. Sannan akwai kuma biyar da suke da alaƙa da suke da alaƙa da mutunci. Akwai al-fisq, akwai albid'a a kama mutum da wani abu na fasikanci a kama ko a kama mutum da bid'a wanda take mufassika ko mukaffira sai kuma a same shi da ainihin wato bayan bid'a ko a same shi da mema na'am tadlis kuma al-kadhib ko at-tuhma bil-kadhib al-kadhib shine wanda ya taba annabi ƙarya a cikin hadisi at-tuhma kuma shine wanda yake yin ƙarya a zancen yau da kullum so haka malamai za su dare-dare da shi ana tsoron kada yayi wa annabi ƙarya wata ran tunda ya saba yau mutane to kaga nan muna da al-kadhib at-tuhma al-fisq al-bid'a bid'a anan ta aqida ake magana ce rafidi ne ko abin nan nasibi ko makamantan shi ba irin ba bid'a wannan ta maulidi ko ta ko dan yana aske gemu ba wannan ba wannan aske gemu fasikanci ne a gun malamai ba bid'a ba sai wani ne su sure da guda 15 asanan dai mun kawo su alalace in kana son ganin tafsilatin sai ka koma littafin Ibn Hajar a cikin Nuzhatun Nazar Sharhi Nukhbatul Fikr to waɗannan sune hanyoyin da ake bi hadisi ya zama mai rauni kuma daga haka za ka gane raunin wani ya fi wani wani kuma yana iya samun fiye da illa ɗaya fiye da matsala ɗaya ta sa ya zama illa to kaga ba mu faɗa illa ba shine cikon wancan na biyar da mun faɗa ba a cewa akwai illa wanda take illatun qabiha khafiya a cikin wa abban sababi bin nan da'af firawi ma'alul da suke cewa to za mu juya kasir ku ya wuce minti 50 bari mu juya shi saboda recording insha Allah wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله